Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19.31.49 da kuma 60, sai kuma kilohertz 1,530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da nomad dalo da kuma niyyar muryar arewa. Kuna ma dai iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar internet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da asubahin ranar Litini 20 ga watan Yuni. Da fatan masu azumi kuma an yi sahuru lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da sahabu Imam Aliyu da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin daga nan birnin Washington DC. Kafin ku ji abin da ke taskar mu, ga kanin labarai.
Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma gida bayan kusan mako biyu yana Ingila, inda ya jinyar kunne. Hukumomi a Sudan ta Kudu suna zargin wani bangare na hukumomin ƙasa da ƙasa da kokarin yi wa gwamnatin ƙasar zagon ƙasa. A Iraki, mutane 30,000 ne suka fita daga birnin Fallujah cikin kwanaki uku da suka wuce, yayin da sojojin Irakin suka kutsa tsakiyar birnin suka tilasta mayakan sa-kai na ISIS yin baya.
To kanin labaran kenan. To ganin shugaban Najeriya ya dawo gida jiya Lahadi, cikin abubuwan da ake ganin ya kamata ya gaggauta mai da hankali a kansu, har da batun tattalin arziki da ƴan tsagerar Niger Delta,
waɗanda ya kamata a kama waɗanda ya kamata a ainihin zauna da su domin a samar da maslaha a tattauna, ya kamata a zauna a yi maslaha domin tattaunawa ƙasa ta ci gaba.
Yau kuma take ranar da majalisar duniya, wato majalisar ɗinkin duniya ta ware don mai da hankali kan matsalolin ƴan gudun hijira. Don haka za ku ji cewa
sautari ana samun ƴan gudun hijira ne dai sakamakon rashin zaman lafiya da kan adabi wata al'umma ko kuma wancin rayuwa. Kuma yawancin lokaci yara da mata ne suka fi fuskantar wannan hukubar.
Kuma kamar kowace ranar Litini, Ibrahim Alfa Ahmad na tafa da shirin sa na ciki da gaskiya, inda yau za a ji ana zargin wani da yin ciki ma budurwarsa bayan ya gotar mata da hankali. Muna kuma tafa da shirin karatun Alkur'ani mai tsarki albarkacin Ramadan, amma duk waɗannan sai fa an sha labarin duniya.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma Abuja bayan kusan mako biyu yana Ingila, inda ya jinyar kunne. Lafiya na, kun ganni ina duba fareti. Shugaban na Najeriya aka je na ga gungun manema labarai a tashar jiragen sama. Ina da ƙarfi, idan ma kana jin za ka yi kokawa ne da ni, to bismillah. Aka ji shugaban yana faɗa da harshen Hausa. Dan shekaru 73 da haihuwa, shugaba Buhari ya tafi Ingila ne ranar 6 ga watan nan domin ya ga ƙwararrun likitoci ta fuskar jinyar kunne da hanci da kuma makogoro. A zaman mataki na sanin tabbas, kamar yadda hadiman shugaban ƙasar suka faɗa cewa wasu likitoci biyu daga gida suka ba da shawara. Da farko an shirya shugaban zai koma Najeriya ranar Alhamis da ta shige, amma jinkirta komawar sai ta janyo fargaba game da lafiyarsa a daidai lokacin da ƙasar take fama da matsalolin barazanar tsaro daga ƴan bindigan Boko Haram da kuma matsanancin tattalin arziki.
Hukumomi a Sudan ta Kudu na zargin wani bangare na hukumomin ƙasa da ƙasa da ƙoƙarin yi wa gwamnatin ƙasar da ke Juba babban birnin ƙasar zagon ƙasa ta wajen zuga ƙungiyoyin farar hula da ma'aikatan gwamnatin ƙasar su yi bore. Ministan yaɗa labaran ƙasar Michael Nukui, wanda ya yi wannan zargi, ya ce wannan wani yunƙuri ne na kifar da gwamnatin. Ya ƙara da cewa mun san waɗanda suke yin wannan maƙarƙashiya tsakanin hukumomin ƙasa da ƙasa. Sai dai ya kasa bayyana waɗanda yake zargin. Ma'aikatan gwamnati sun fara yajin aiki domin matsa gwamnatin ƙasar lamba ta biya su haƙoƙinsu. Wasu daga cikin ma'aikatan suka ce ba a biya su albashi ba na tsawon wata huɗu, saboda haka ba su da wani zaɓi illa shiga yajin aikin. Ministan yaɗa labarai Mukui ya musanta cewa ma'aikata suna bin gwamnati albashi na watanni.
A Iraki, mutane 30,000 ne suka fita daga birnin Fallujah cikin kwanaki uku da suka wuce, yayin da sojojin ƙasar suka kutsa tsakiyar birnin suka tilasta mayakan sa-kai na ƙungiyar ISIS zuwa arewa maso yammacin wannan birni. Duk da ɗan karen zafin da na bazara da ake fuskanta, wasu mutane masu yawa waɗanda suka tsere a fili haka suke kwanciya ganin sansanonin ƴan gudun hijira sun cika makil. wasu sun samu mafaka a masallatai ko kuma a gine-gine da ake adana kaya. Ana kiyasin sama da mutane 60,000 ne suka samu gudu daga birnin. Ungiyar agaji mai kula da yan gudun hijira daga kasar Norway, wacce take samar da abinci da ruwan sha na kwalba ga dubban mutanen, ta ce yawan mutanen da kuma rashin tsari ya hana su kaiwa ga dukkan sabbin yan gudun hijira da suka isa inda suke.
To karfa a shafa ana shan labaran ne daga sashin Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To shugaban Russia Vladimir Putin ya ce ya yarda da shawarar da Amurka ta bayar ta saka ƴan hamayya cikin gwamnatin Syria, amma ya ki goyen bayan maganar cewa shugaba Assad yayi murabus nan take a lokacin da aka yi wata doguwar hira da shi cikin wani shirin tashar talabijin na CNN a lokacin wani taron koli kan tattalin arziki a St. Petersburg a Russia ranar Juma'a. Shugaba Putin ya ce hanya tabbatacciya ta ganin tsarin demokradiya ya kan kama a Syria ita ce ta samun sabon tsarin mulki, kuma a gudanar da zaɓe a kowane mataki kamar yadda sabon tsarin mulki ya tabbatar. Gwamnatin shugaba Obama ta ce tana son ganin shugaba Assad ya yi murabus nan take, amma shugaba Putin ya bayyana hakan da cewa zai yi wahala a cimma wannan buri. Ya ce ba wannan hanyar za ta kai ga kawo canji a Syria ba. Hakanan kuma Mr. Putin ya yi tsokaci kan zaben shugaban Amurka, ya ce zai yi aiki da duk wanda Amurkawa suka zaba, amma ya sake ƙarfafa ra'ayinsa cewa dan takarar shugaban Amurka na jam'iyyar Republican Donald Trump mutum ne mai basira.
Dan takarar shugabancin Amurkan karkashin jam'iyyar Republican Donald Trump yana zargin cewa wasu ƴan jam'iyyar Republican suna kokarin masa zagon ƙasa ga zaman sa dan takarar jam'iyyar, suna shirin yin hakan ne ko a lokacin da jam'iyyar za ta yi babban taron ta cikin watan gobe. Wasu wakilai da za su je wannan babban taron jam'iyyar suna son ganin an sauya dokokin taron ta yadda wakilan za su samu burin su zaɓi wani mutum daban, domin kalamansa na shi Donald Trump sun saba matsayar jam'iyyar ta Republican. Suka ba da misali da abubuwa da yake faɗa kan mata da musulmi da ƴan ƙabilar Latino. Ko a jiya sai da shi Trump ya sake cewa banda batun hana ma musulmi shiga Amurka, ya ce lokaci ya yi da ya kamata Amurkan ta fara kiwo ko sa ido kan musulman da suke Amurka. A halin da ake ji kuma tsohuwar sakatariyar harkokin wajen Amurka Hillary Clinton da mijinta tsohon shugaban ƙasa Bill Clinton suna cike da murnar samun wani jika. Yarsu Chelsea ta haifi wani ɗa namiji ranar Asabar.
Ambaliyar ruwa da zaizayar ƙasa a Indonesia sun kashe akalla mutane 35 yayin da wasu kuma 25 har yanzu ba a san inda suke ba. Lamarin ya auku ne a tsakiyar birnin Java. Ruwan sama kamar da bakin ƙwarya da aka yi ya shafi dubban gidaje, wasu da dama na cikin ruwa. Masu aikin ceto suna neman waɗanda ya Allah suna nan da rai a Java da ke can ta kudancin ƙasar, wanda shi ne tsibiri mafi girma kuma inda babban birnin ƙasar Java yake. Ambaliyar ruwan da gocewar laka ba sabon abu bane a Indonesia, wacce take fuskantar irin waɗannan bala'o'i. Ƙasa ce da ke da jama'a sama da miliyan 250. Java ne tsibiri mafi yawan jama'a a duk faɗin duniya. To labaran duniya aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka ji a labarai, jiya Lahadi shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya dawo daga hutu da jinyar da ya je yi a London. To wasu masu lura da al'amuran Najeriya na ganin shugaban ƙasar zai tarar da giɓin wasu abubuwa masu muhimmanci da sarƙaƙiya da ke jiransa. Don haka na tambayi wani ɗan Najeriya mai sharhi kan al'amarin yau da kullum mai suna Dr. Sufiyanu Ali Mai Biyar da ke nan Amurka, don jin ko waɗanne batutuwa ya kamata shugaba Buhari ya gaggauta ɗaukar matakai a kansu da zarar ya zauna, sai ya ce.
To alhamdulillah, da farko zan wa Allah Ubangiji godiya da ya dawo da lafiya, kuma muna fata Allah Ubangiji ya ƙara masa lafiya da tsawon kwana. Abu na biyu kuma abubuwan da ya kamata a ce shugaba Muhammadu Buhari ya mai da hankali a kai a yanzu halin da ake ciki a Najeriya Na farko dai magana tattalin arziki da kuma maganar harkar tsaro. Najeriya ta shiga wani irin hali wanda kuma talaka na ƙasa yana cin wahala matuƙa da gaske. To akwai buƙatar shugaba Muhammadu Buhari ya duba harkar tattalin arziki ƙwarai da gaske da kuma harkar tsaro. Harkar tsaron nan ina magana ne akan Niger Delta. Waɗannan masu fasa bututun mai yana da kyau ƙwarai da gaske gwamnatin tarayya ta ɗau mataki cikin gaggawa. Waɗanda ya kamata a kama waɗanda ya kamata a ainihin zauna da su domin a samar da maslaha a tattauna ya kamata a zauna a yi maslaha don a samu ƙasa ta ci gaba da gudanar da ayyuka yadda ya kamata. In ka lura tattalin arzikin nan gabaki ɗaya ya ta'allaka ne akan mai. Najeriya mun da take haƙowa shine tattalin arzikin mu kusan kaco kan ya dogara akai. To yana da matukar muhimmanci ya kula da wannan sosai.
To Dr. Siyan, wasu za su ce ai lokacin da ita fa ƙasar waje ya danka ragamar mulkin wa mataimakin shi don haka nan ba abin da ya tsaya. Shin kana ganin akwai wasu abubuwan da wataƙila mataimakin nashi bai da hurumin tafi da su sai shi kansa shugaban ƙasar?
Ƙwarai kuwa akwai abubuwa da dama wanda yawanci zaka ga ai sai shugaban ƙasa ya bada izini ko ya bada umarni za a iya aiwatar da su duk da yana da mataimaki. Amma hakan ba yana nuna cewa rashin lafiyarsa na zama na kasu ga tafiyar da al'amuran mulkinsa ba. Dukkanin ɗan adam ai haka Allah ya halicce shi. Yau kana da lafiya, gobe baka da ita. To wannan wani abu ne wanda kowane mutum na iya samunsa.
Dr. Safiyan Ali Mai Biyar kenan ke tsokaci kan dawowar Buhari. To a shirinmu na hantsi za a ji ƙarshen wannan hirar. Kamar yadda kuka ji, yau fa take ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta ware don mai da hankali kan wahalhalun da 'yan gudun hijira ke sha a sassan duniya, kama daga Iraki zuwa Siriya zuwa Najeriya da dai sauransu. Don haka, wakilin muryar Amurka Victor Beatty ya shirya wannan rahoton, wanda abokin aikin Muladen Ibrahim Ayawa ya fassara kuma zai karanta.
Ranar yau 20 ga watan Yuni ita ce ranar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe a matsayin ranar 'yan gudun hijira a duk faɗin duniya. Sautari ana samun 'yan gudun hijira ne dai sakamakon rashin zaman lafiya da kan adabi wata al'umma ko kuma ƙuncin rayuwa. Kuma yawancin lokaci yara da mata ne suka fi fuskantar wannan hukubar. Wannan yasa ake kira ga gwamnatocin duniya da su yi hubbasa wajen ganin wannan annoba ta ragu kuma waɗanda suka samu kansu su samu sauƙin rayuwa. Wasu daga cikin abubuwan da hukumar ta Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da 'yan gudun hijira ke fatan ganin yara da suka samu kansu cikin wannan halin shine shugabanni su tabbatar sun samu wadataccen ilimi kamar takwarorinsu waɗanda ba su cikin wannan yanayin rayuwa. Haka kuma kowane iyali ya samu matsuguni wanda zai tafiyar da rayuwarsa ba da tsangwama ba, sai kuma kowane ɗan gudun hijira ya samu damar koyon wata sana'a ta yadda zai ba da gudunmuwarsa ga al'ummarsa. Wata ƙungiyar bada agaji mai zaman kanta ta ce yanzu haka 'yan gudun hijira da yawansu ya kai 4,000 ne farar hula suke zaune a tsibirin Fallujah na ƙasar Iraki, wanda ko wannan ya faru ne tun lokacin da gwamnatin ƙasar ta ƙwace yankin Al-Salam. Yanzu haka an mayar da su a wajen wani sansani da ke wajen birnin. Kalshen Berry, wani babban jami'in hukumar kula da 'yan gudun hijira ta ƙasar Norway, ya shaidawa muryar Amurka daga ƙasar Bagadazu cewa ko a ranar Juma'a ta gabata sai da 'yan gudun hijira su 18 suka mutu lokacin da suka yi ƙoƙarin arcewa daga inda suke. Shambere ya ce waɗannan bayan Allah sun yi karo da ajalinsu ne ko biyo bayan ƙoƙarin da suka yi na bin hanyar nan da ake cewa tana da sauƙin wucewa, amma ba san cewa rubuta wannan batu aka yi ba bisa ƙarya.
Two days ago, when at least 18 people we know of have been killed and others injured just in this area. So it is a very fluid situation, and we appeal for all parties to this conflict to establish real safe passages so that civilians can come out.
Kalshen Berry ya ce sama da yara 20,000 ne suka samu damar arcewa su bar ƙasar, musamman daga lokacin da fada ya ƙara ƙazanta na ƙoƙarin ganin an ƙwace birnin Fallujah a ranar 23 ga watan Mayu. Sai dai kuma a waje ɗaya, sojojin sama da ke da goyon bayan sojojin Amurka sun kai farmaki a yankin da ƙungiyar IS take da ƙarfi a arewacin Mosul. Yanzu haka dai, yayin da ake ci gaba da tsabbace mayakan IS a yankin Manjib a Siriya, waɗanda kuma Kurdawa ne ke hakan, sai kuma sojojin sa kai na Arabia waɗanda 'yan ƙungiyar Syrian Democratic Forces ne. Yanzu dai a waje ɗaya, sojojin Libya da ke biyayya ga sojojin haɗin kan ƙasar Libyan suna ƙoƙarin ganin sun kutsa kai cikin ainihin wurin da ƙungiyar IS ke jin cewa nan ne babban tunganta da ke Sirte.
To a gaida ladan da wannan. Yanzu kuma bari mu koma gefe guda Ibrahim Alfa Ahmad ya gabatar mana da shiri na gaba.
Sai ranar ne zo da cingom guda biyu a hannun shi. To ina cin cingom din nan gaba ɗaya sai na ji wani iri haka a jikina. Kawai sai ya janyo ni jikin shi. Sai kawai ya ce min wai shi in biya shi cingom din shi sai nake ce mishi kamar ya to zan biya ka cingom ɗinka. To muna haka da shi har dai ya zo ya kwanta da ni a rana. Na ce mishi kaji an ce wai ciki ne da ni sai ya ce ciki ne da ke sai na ce wai ya zai da kai abu sau ɗaya wai ya ce mutum ya ce ciki ne da shi. Sai ya ce to shi kenan. Kawai in komar da yarinyan sai na ce mishi kamar ya in komar da ita wai eh ko in kashe ta.
Jama'a assalamu alaikum. A yau za mu ɗan jingine na wani ɗan lokaci batun da muka faro makonni uku da suka shige na Ayuba Alamsin wanda ya samu matsaloli masu yawa na rashin lafiya a sanadin magungunan da wani likita a asibitin koyarwa na jami'ar Maiduguri ya bashi. Muna jira mu ji ko asibitin zai mai da martani a yayin da wani masanin daban a yanzu haka yake duba shi Ayuba Alamsin bayan da ya ji labarin abin da ya same shi cikin wannan shiri na ciki da gaskiya. Yau za mu taɓa wani batu ne mai tayar da hankali wanda ya faru a garin Gwarzo a jihar Kano na wani wanda ake zargin ya ba wata budurwarsa cingam wanda ke ɗauke da wani magani a jiki ya yi lalata da ita ba tare da sauranta ba har ta sami ciki. Ya ba ta magunguna har sau biyu kan ta zubar da wannan ciki, cikin bai zuba ba. Bayan da ta haihu kuma sai ya nemi da ta kashe ɗiyar da ta haifa ɗin, ita kuma ta ce ba za ta yi ba. Da abu ya nemi fitowa sai tura wasu abokansa da suka yi ta bayyana cewar watakila ma dai ba ɗiyarsa ba ce. Aka yi ta kai da kawowa har izuwa ga 'yan hizba daga bisani aka shiga kotu. Shi wanda ake zargi ya yi amfani da cingam. Ya yi ma wannan yarinya mai suna Aisha Abdullahi Muhammad fyaɗe har ta yi ciki sunansa Sagir Lawal. Yana da wani aboki mai suna Abubakar Rawul wanda aka ce ko kuma ya yi ta gabatar da kansa ga ita Aisha da waɗanda suka santa a zaman ƙani ga gwamnan jihar Kano na yanzu. Masu sauraronmu ku biyo mu ku ji bayani daga bakin Aisha na yadda wannan abu ya samo asali.
Sunana Aisha Abdullahi Muhammad. Muna zuwa Gwarzo ne da yake akwantin mu a Gwarzo, sannan kuma akwai kamar family dinmu muna da su a Gwarzo. To idan haka muna zuwa hutu, idan muka yi hutu a makaranta mukan je wurin su. To muna zuwa sai muka haɗu da wani a can Gwarzo ana ce mishi Sagir Lawan. To shi akwai wani ƙanin gwamna ana ce mai Abubakar Rawul, abokin shi Sagir ɗin ne. Suna zuwa tare. To sai ranan nan da ya zo shi Sagir ɗin kullum dai zai zo mu hira, kullum zai zo mu hira mutu ya tafi. Sai ranan ne
saurayinki ne?
Eh saurayina ne. Sai ranan ne ya zo da cingom guda biyu a hannun shi. Sai ya buɗe ya ce gashi shi ko da yaushe yana da yawan son cin cingom ne, shi ne ya ce bari ya taho min da shi ne. Ma sai ya karɓa sai dai ya ce gashi ya miƙo min irin a zuwan ya buɗe min. To ban sani ba ya buɗe bai buɗe ba, ni dai ya miƙo min. To sai na ansa. To ina cin cingom ɗin nan gaba ɗaya sai na ji wani iri haka a jikina. Shi kuma ina gama ina cikin ci sai ta yi sai
kika ji jikinki ya mutu.
Eh sai kawai ya ce min wai shi in biya shi cingom ɗin shi sai nake ce mishi kamar ya to zan biya ka cingom ɗinka. Kawai sai ya janyo ni jikin shi. Ni kuma gaba ɗaya ba na jin ma wani ƙarfi a jikina a sannan. To muna haka da shi har dai ya zo ya kwanta da ni a rana. Sai na tashi na ce na yi wannan na ce ni gida zan shiga. Yana ta mun ma magana kawai sai na wuce cikin gidan na je. Da na je na zauna to ba daɗe ba haka da faruwa haka sai kawai na ji dan ni ban san ciki ba, ban san wani ba. Sai na ji ana ta magana wai ciki ne da ni.
Bayan watanni kenan?
Eh sai aka dinga cewa ciki ne da ni. Sai wata 'yar uwata ta zo ta same ni ana ce mata Nafisa. Sai na ce mata ciki. Sai ta ce me? Sai na ce ni gaskiya ban da ciki. Da ya zo sai nake gaya mishi. To ranar sai ya zo na kira shi a waya. Da ya zo sai na ce mishi kaji an ce wai ciki ne da ni. Sai ya ce ciki ne da ke. Sai na ce wai ya zai da kai abu sau ɗaya wayacin mutum ya ce ciki ne da shi, sai na ce to gashi dai ni dai na ji ana faɗa. Sai ya ce to watan kino baki ga al'adinki ba, sai na gaya mishi na ce wata ɗaya duk da wannan wanda ake ciki biyu. Sai ya ce to bari ya kawo min magani, sai ya kawo min magani.
To amma kafin lokacin da ya kwanta da ke ba ki ihu ko kuma ki gaya ma waɗansu waɗanda kuke tare da su ba, tunda dai iyayenki ba sa wurin?
Ha, a ni ba wanda na gaya, saboda a sannan gaba ɗaya kaina ya yi min wani iri ne. Sai na gaya mishi, shi ne ya ce to bari zai kawo min magani, cikin zai zube. Sai ya kawo min magani da daddare, ya ce in sha zuwa safiya. To da na sha sai jini ya fara zuwa, sai ya tsaya. Sai da ya kira ni a waya, sai na ce mishi jini ya fara zuwa amma ya tsaya. Sai suka zo da wani likita, shi ma dai a gurzon yake. Wai likita ne ya zo ya tambaye ni ya nake jin jikina, diddi na farfada mishi. Sai shi ma ya ɗauko magani, ya ce zai aiko shi da magani ya bani. Sai ya ba da maganin aka kawo. To da na sha sai kawai nake yin menstruation ɗina kamar yadda nake yi, ya zo ya tafi haka. Sai na zaton ko cikin ya zube. Dan da muke magana ma da ita Nafisun take cewa ana cewa ciki ne rike, ni ce ni ba ciki ba ne tunda kin ga ina yin menstruation. Sai ta ce to dama ina zuwa an san magani.
Maganin
aljanu haka. Sai ni dai naga ciki na yana ta girma, kuma na ji ya min wani irin bana jin daɗin shi. Sai na ce to ni me yake damuna? Sai da na je gume magani nake faɗa mishi, ni ce ni ciki na sai na ji yana min nauyi, bana jin daɗin shi, kuma gashi ya yi ƙato har ana cewa ma wai ciki ne da ni. Sai ya ce to ciki kuma? Sai ya ce sai na gaggaya mishi dai abin da ya faru tsakanina da wannan ɗan a baya. Sai ya ce to ga magani, ko ma menene a cikin zai fito. Sai na ce to na gode, ina shan maganin. Sai cikina ya fara ciwo, ni kuma sai na tafi gidan mai maganin. Da na je gidan ba ma kowa, dan baya nan sai matan shi haka da irin makwabtansu. Nan dai na yi ta wannan cikina na ciwo a gidan shi na haihu. Sai da na haihu ya je ya samu mai garin garinsu ya gaya mishi. Sai ya ce to shi kenan, tun da lafiyan ta ƙalau sai ta tafi gida. Washe gari sai suka sa ni a mota na taho gida. To na taho nan ma nan Gwarzo wurin antina. To na taho sai nan ma na ji cikina ya kama ciwo. Sai muka je asibiti, na ce mai motan ya kai ni asibiti. Da muka je asibitin, to a asibitin sai na haɗu da wata 'yar mai asibitin. Nan dai na gaggaya mata abin da yake faruwa, ta babbani magunguna, ta yi min allura. Sai ta ce ina da numban shi. Sai na ce mata e. Sai ta ce to gashi. Sai na ɗauko mata layi na, sai ta sa a wayanta, sai ta ga numban, sai ta danna, ta ce kawai in kira shi in ce mai na haihu. Tana kiran sai yana ɗagawa, sai na ce mishi Aisha ne na haihu. Sai caye kamar yakin haihu. Sai na ce e, cikin da ka ban magani ka ce zai zube, bai zube ba, gashi na haihu. Sai ya ce shi fa baya son wasa. Sai ta ce in ce mishi ba wasa nake ba, ga ma yarinyar muna asibiti. Sai na gaya mishi. Sai ya ce to yanzu ya nake ganin za a yi. Sai ta ce in ce mai ni duka abin da ya ce, tun da ni ban san ya za a yi ba, gashi a gida ba wanda ya sani. Sai ya ce to shi kenan, kawai in komar da yarinyar. Sai na ce mishi kamar ya in komar da ita, wai e ko in kashe ta. Sai na ce ni gaskiya ba zan iya ba. Sai ta likitan ta ce ki ce za ki je asibiti, in kina asibiti ne wurin wata wacce kika sani haka kuna mutunci. Sai na gaya mishi. Sai ce wa in ce likitan ta yi mata allura ta mutu. Da ya faɗa mun haka sai bai zo wurin ba, shi yana gwarza sani. Sai na gaya, sai na ce mishi ya za a yi in gaya mata haka, ka san fa wannan bombay case ne, gwanda kawai ka gaya min yadda za a yi. Sai likitan ta ce to ki ce masa idan aka kashe yarinyar me za a yi kenan. Sai na gaya mishi. Sai cewa wai sai kawai in dawo, tunda ba wanda ya sani sai mu yi aure. Sai ta ce na ce mishi to. Sai cewa ba zan iya kashe ta ba, kawai idan na taho in yarda ita a hanya. Sai likitan ta ce to shi kenan, in ce mishi to gobe zan zo gwarza sai mu haɗu. Na gaya mishi haka. Sai ce to idan na zo gwarza in kira shi. Da muka shirya to na je gidan kawuna nan manumfashi. Sai suka ɗauko ni suka kawo ni nan gwarzan gidan antinmu. Da muka zo gwarzan sai muka kira shi. Da muka kira shi a wayan ita Nafisa. Sai ya ɗaga sai ya ce ya maganar mu. Sai na ce e ka zo gani a gwarzan. Sai ce ni da waye? Sai na ce ni kaɗai. sai kuma nazo sai ita Nafisa ta ce in ce ni da ita ne sai ni ce ni da Nafisa ne sai ta yi shi yanzu yana makaranta yana da exam ne amma idan ya dawo zai zo bari ya turo abokin shi sai na ce to da Nafisa ta tambaye na ga mata abin da ya ce mu sai ta yi ta masifa ta anshi wayan ta ce mishi ai wannan ba case din abokin shi bane nashi ne shine zai zo da kanshi
Aisha tace Sagir Lawal ya tura Abubakar Raul domin ya je ga yarinyar da idanunsa zamu ji abubuwan da suka faru daga nan a shirinmu na gaba a huta lafiya
Lalekan a gaida mai kahon karo babba yanzu kuma ga karatun Al-Qur'ani mai tsarki albarkacin Ramadan
Ismi Aisha Ummul Jamil Ishaq Tahfizul Qur'an fu Allah Babidi Islamic Academy أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إنا فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينكم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار لو أراد الله أن يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه والله الواحد القهار
تو أغشيكي
Alhamdulillah mun amfana da taimakon matan shugaban kasa ganin shinkafa ganin wake ganin tumatiri ganin magi ganin madara
to sai a biyo mu a shirin hantsi a ji abin da yasa waɗannan mabukatan ke tarafka godiya yanzu kan ga sahabu da labarai amma fa a takeici
a kasar rashin hukumomi jiya Lahadi suka fara gudanar da bincike sa'o'i bayan da yara akalla 14 suke halarta wasu shirye-shiryen bazara na matasa a arewa maso gabashin kasar suka mutu lokacin da kananan jiragen ruwa da suke ciki suka kife lokacin da ake ruwan sama a wani tafki kusa da kan iyakar kasar da Finland da yake magana jiya Lahadi kakakin hukumar binciken kasar ya ce yara 47 da manya 4 waɗanda suka musu jagora da horaswa suna cikin kananan jiragen ruwa 4 lokacin da bala'in ya auku haka ne yace an tsare mutane 4 waɗanda suke aiki a sansanin da aka shirya domin matasan saboda ai musu tambayoyi da wasu manya 2 waɗanda ake zargi su ne suka shirya balaguro cikin kwale-kwalen Shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya koma gida Abuja bayan kusan mako 2 yana Ingila inda ya jinyar kunne Lafiya na kun ganni na ina duba fareti shugabannin Najeriya ga gungun manema labarai a tashar jiragen sama ina da karfi idan ma kana jin zakai kokawa ne da to bismillah aka ce shugaban yana fada da harshen Hausa Hukumomi a Sudan ta Kudu suna zargin wani bangare na hukumomin kasa da kasa da kokarin yau gwamnatin kasar da ke Juba babban birnin kasar zagon kasa ta wajen zuga kungiyoyin fararen hula da ma'aikatan gwamnatin kasar Sibore ministan yada labaran kasar Michael Nukwe wanda yayi wannan zargi ya ce wannan wani yunkuri ne na kifar da gwamnati A Iraki mutane 30,000 ne suka fita daga birnin Fallujah cikin kwanaki uku da suka wuce yayin da sojojin Iraki suka kosa tsakiyar birnin suka tilasta mayakan sakai na ISIS gudu zuwa arewa maso yammacin wannan birni duk da wato dan karen zafin bazara a kasar wasu mutane masu yawa waɗanda suka tsere a filin Allah haka suke kwanciya
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci sai kuma da hantsi mu saki shigowa da wani sabon shirin yanzu a madadin Sahabu Imam Aliyu da ya tani da wanda ya hada mana sautin Mr. CD da injiniya mu na wannan lokacin wato Zubair dan mutan Turkiya ni na ku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai da hantsin.